A ‘yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar yadda mata ke azabtar da yayin kishiyoyinsu a arewacin Najeriya. To shin ko me ke kawo haka? Farfesa Ibrahim Malumfashi da ya shafi shekarar shekaru yana nazari da bincike akan matsalar iyali da zamantakewar al’ummar arewacin Najeriya.
Daga ‘yan bincike da ke da ake fahimta cewa ‘yan shaye-shaye na abubuwan maye sun yi yawa a cikin gidajen matan Hausa, musamman a tsakanin matan aure da zawarawa da suka zai ‘yan mata. To ni zan bi ta alaƙa wannan abu da ke faruwa da irin waɗannan ‘yan shaye-shaye na kayan maye da makamantansu a maimakon in ta'allaka shi ga kishi kawai irin na mata da aka sani, domin abu ne mai wuya a ce mace ta zauna saboda kishi kawai ta sa hannu ta cire azzakari na yaro saboda kawai kishi da ta ne. Wannan ya wuce abin da za a kira kishi, sai dai kila mu kira shi rashin imani da kuma irin ‘yan shaye-shayen da ake a wannan lokaci.
Duba da yadda ake samun karuwar yadda mata ke asibtar da ‘ya’yan kishiyoyinsu da ba sa gida, ko ta yaya ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ke kallon hakan? Halima Baba Ahmed ita ce shugabar kungiyar kare haƙƙin yara mai suna Center for Juvenile Delinquency Awareness.
Irin wannan matsalolin gaskiya mun daɗe dama muna lura da shi yadda yake faruwa a cikin al'umma. Ba ma za ka fahimci irin wannan matsalan ba sai in Allah ya sa kai aikinka ne kana shiga cikin al'umma sosai, saboda ka gano irin wannan matsalolin. Shi ne idan ka gani sai ka ji abin ma ya wuce ƙarfin tunanin ɗan adam.
Wani mataki kuke ɗauka domin ganin an tabbatar da ana hukunta masu irin wannan aika-aika?
Babban matakin da muke ɗauka shi ne muna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido a kai.
To shin menene hukuncin duk wanda ke aikata irin wannan aika-aika? Barista Baba Kuraba Aba wani ƙwararren lawyer ne a Najeriya.
Criminal offense ya ke tuwa da shi hukunci mai ƙarfi a yi musu. Wannan ne a ganina da ake ta aika ake wani doka ma mai ƙarfi saboda akwai amana.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.